Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu, wato ranar da ake babban zaben Najeriya kamar yadda aka sani. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da bayanai game da zaben na Najeriya. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Adadin waɗanda suka mutu daga mamakon ruwan sama da ya lalata yankunan gabar tekun jihar Sao Paulo da ke kudu maso gabashin ƙasar Brazil ya kai mutane 57 zuwa jiya Juma'a, kamar yadda alƙalman hukuma suka nuna. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haifar da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a garuruwan da ke gabar tekun jihar da tafi arziki a Brazil tun a ƙarshen makon da ya gabata. Garin Sao Sebastião ya fi samun adadin mutanen da suka mutu, inda aka bayar da rahoton mutuwar mutane 56. Cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar Sao Paulo ta fitar ta ce, ana kyautata zaton za a ƙara samun ruwan sama ranar Juma'a, yayin da ake ci gaba da nema da ceto mutane da dama da suka ɓata. Sanarwar ta ƙara da cewa sama da mutane 4,000 aka tilastawa barin gidajensu. Wani jami'in gwamnatin ƙasar Turkiya ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon mummunar girgizar ƙasar da aka yi a wannan watan, yayin da adadin waɗanda suka mutu a Turkiya da Siriya ya zarce 50,000. Fiye da gine-gine 160,000 da ke ɗauke da gidaje 520,000 ne suka ruguje ko kuma suka lalace sosai a girgizar ƙasar da ta faru a ranar 6 ga watan Fabrairu da ta wuce, da ta yi sanadin mutuwar dubban mutane a Turkiya da makwabciyar ta Siriya. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta AFAD ta sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Turkiya sakamakon girgizar ƙasar ya kai 44,218 a daren jiya Juma'a. Idan aka hada da adadin mace-macen da ƙasar Siriya ta sanar a baya-bayan nan na mutum 5,914, jimillar waɗanda suka mutu a yanzu ya haura zuwa 50,000. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla fararen hula 12 a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali, kamar yadda jami'ai biyu suka bayyana a jiya Juma'a. Wannan dai shi ne hari na baya-bayan nan da aka rawaito a wani yanki da ke fama da ayyukan mayaka masu ikirarin jihadi. Ƙasar da ke yammacin Afirka dai an fama da tashe-tashen hankula da ke da alaƙa da ƙungiyoyin Al-Qaida da IS da suka samo asali daga arewacin ƙasar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan zaben Najeriya. Wannan karan za mu dora ne da bayanan 'yan takarar shugaban ƙasa kan yadda za su kulluma matsalolin tattalin arziki, tsaro da zamantakewar Najeriya idan suka ci zaben. Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sakwato ya fara da tambayar ɗan takarar PDP Alhaji Atiku Abubakar cewa,
mu yi magana matsalolin Najeriya. Buhari lokacin da ya zo da alƙawarin zai magance abubuwa uku: tattalin arziki, cin hanci da rashawa da harkokin tsaro. Kai me taka ajanda in Allah ya sa ka ci zaben Najeriya?
Na riga na gabatar da abubuwa guda biyar waɗanda na yi alƙawari tsakanina da Allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su. Da farko, mun ɗauki alƙawari za mu tabbatar da an samu haɗin kan Najeriya, domin yanzu Najeriya ta ɗan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa, a musulmi da waɗanda ba musulmi ba da sauransu. To na yi alƙawari zan duk abin da zan yi samu haɗin kai a Najeriya. Na biyu, na ɗauki alƙawari za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mu dawo da zaman lafiya. Na uku, farfado da tattalin arzikin kasa nan mun dauki alƙawari na wannan na hudu harkokin ilimi kowa ya sani jami'un mu wajen wata takwas ba bude su ba to mun dauki alƙawari ba za a sake samu irin waɗannan abubuwa ba kuma za mu ƙara ba da ƙarfi musamman ma kuɗaɗe domin mu tabbatar da harkar ilimi ya bunƙasa a ƙasar kwarai da gaske sannan na biyar shine mun dauki alƙawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi ƙarfi harkar gwamnati da kuma
kamar su zama masu ƴancin kansu
suna samu abin ƴancin kansu da abubuwa da yawa ma'ana za mu rage ƙarfin gwamnatin tarayya
amma da
kuma yawanta
bari mu kokwance wasu babban abin da ke damun mutanen Najeriya yanzu tsaro bari mu fara da shi ta yaya za ka tunkari yanzu wannan sabon matsalar da ake samu tafiya ma a cikin Najeriya ta yi wuya saboda mutane da ke kama mutane suna neman fansa har yanzu ba a gama da harkar Boko Haram kwata-kwata ba ga su iswar da sauransu ta yaya za ka kullo wannan maganar tsaron nan ne kan zai sha bamban ta yaya za
mu kullo kafin a gyara tsarin mulki domin in muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi waɗannan sauran irin waɗannan ayyuka tilas mu gyara tsarin mulkin Najeriya to kafin a gyara tsarin mulkin Najeriya muna da niyya mu ƙara ɗaukan ma'aikata musamman wajen harkokin yan sanda da kuma masu tsaron lafiya kuma mu samu musu kayan aikin yi da kuma mu tabbatar da albashinsu ko kuma zamantakewansu ya zamanto wanda ba zai sa su shiga waɗansu halaye ko na cin hanci da rashuwa da sauransu ba yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke so ne
wasu na cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa magance tsaron ne yake da wuya shine ba a zartar da hukuncin da ya cancanta akan mutane da ke a yanzu misali masu sata mutane masu kisa masu Boko Haram da sauransu kana ganin zaka gwamnatin ka zata nemi yanke hukuncin kisa akan duk wanda yake tsare wannan
ba abin da zai hana mu yin haka ba abin da zai hana mu
shi ma dan takarar jam'iyyar NNPP Alhaji Rabu Musa Kwankwaso Aliyu ya tambaye shi kamar haka
za mu je kai tsaye ga matsalolin Najeriya da a ce yau Rabiu Musa Kwankwaso ne shugaban Najeriya ta yaya za ka fuskanci babban matsalar da ke fuskantar 'yan Najeriya ta sha'anin tsaro ka dai ministan tsaro ka san harkokin tsaro ta ina za ka bullo mu shi da a ce yau kai kake rike da kasar nan
Allah ya ba mu yawan rai da lafiya kuma mun ga dukkanin waɗannan abubuwa musamman maganar tsaro da kai harkar tsaro harka ce wacce ta shafi abubuwa da yawa abinda ita ya shafi harkar tsaro na abinci harkar tsaro na ilimi harkar tsaro na zaman lafiya da sauransu da sauransu wanda dukkanin wannan su suka zo suka haɗu suka yi abinda muke cewa harkar tsaro domin ma'aikai jama'a babu ilimi jahilci yawa dole za a rinka samun matsaloli na tsaro haka mu yara jama'a babu aikin yi ba sana'o'i tattalin arzikin ƙasa lalace dole za a samu matsala ta tsaro to wannan na san kai kana maganar yanda mutum zai tashi daga nan ya tafi Kaduna lafiya kalau mutum ya rufe ɗakin sa ma bai rufe ba ba shi da damuwa da sauransu kamar inda muka sani da can to wannan in Allah ya yarda abubuwa ne wanda za a yi su da yawa na farko dai za mu yaɗa harkar ilimi na biyunsu za mu inganta harkar yadda matasa za su samu aikin yi kamar inda muka yi a Kano harkar ilimi harkar sana'o'i ta yara da kuma yin abubuwa wanda za su kawo kwanciyar hankali da samun aikin yi musamman irin wannan infrastructure hanyoyi da asibitoci da sauran abubuwa waɗanda yin aikinsu zai sa matasa su samu aikin yi da mutane masu sana'o'i daban-daban
lokacin da yake ministan tsaro abubuwa su ɓaci kamar da suka ɓaci ba yanzu me kake ji sa Najeriya a halin da take ciki yanzu abubuwa suka lalace harkar tsaro kamar da kace tafiya daga nan zuwa can tana waya
yawa shine nake gaya maka ai na farko kuskure da zaka yi kai shugaba shine idan baka sami siyasa yadda ya kamata ba in ka samu matsala ta harkar siyasa ka yi abinda bai dace ka yi ba to nan ma zai fara kawo fandisho na samun matsala na abin na tsaro kuma idan abubuwan da ya kamata ka yi waɗanda suka hada da hada kan al'umma ba a same shi ba shi ma zai iya kawo abubuwa da tsaro amma dai babban abu dai shine banda wannan aikace-aikace da za a zo kowa ya sami wani matsayi wanda zai ga cewa ana yi da shi akwai magana kuma na mutane waɗanda suke a halin yanzu, musamman matasanmu waɗanda suka ɗauki makamai, suka shiga dazuzzuka, suke yin abubuwa waɗanda suke bai dace ba. Dukkanin wannan abubuwa ne wanda za a duba a tabbatar da cewar abubuwan da suke nema ko suke faɗa wanda ya kamata gwamnati ta yi za ta yi. Mutum ya zo ya ce ba shi da gurin kiwo, ko mutum ya zo ya ce wajen nomansa ga irin matsalar da take ciki, ko mutum ya ce ga matsala, duk irin wannan abubuwa gwamnatinmu za ta duba. Amma babban abu dai shi ne, yayin da duk aka gama wa'annan mutanen da suke ganin cewar dole dai sai sun kawo rudani a cikin harkar rayuwa a
al'umma,
wannan kamar waɗanda suke ɗaukan mutanen wanda suke zuwa suna
kanta da yana suna zargi Fulani da wannan abu, kana jin Fulani ne ko kuma zaɓi ya zama gama gari?
To mu a tsarinmu na jam'iyyar NNPP ba ma faɗan wani yare ko ƙabila ko wani addini ko wani abu. Wanda muke magana shi ne mutane masu laifi. Kowa yake da laifi, kuma masu laifin nan suna nan a kowace kabila, kuma suna nan a kowane addini.
Ita ma jam'iyyar Labour ta ce tana da hanyoyin magance matsalolin Najeriya muddin ta ci zaben. To amma Aliyu ya fara ne da tambayar ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Sanata Yusuf Dattubaba Ahmad kan yadda Najeriya ta tsinci kanta a yanayi na yanzu, sai ya ce.
Na ɗaya, rashawa.
Cin hanci da rashawa. Da ake baiwa.
Da gwamnati ta kafa a kai da kuma gwamnati take rayuwa a kai. Na biyu, yanda ake gudanar da siyasar demokradiyya.
To taya hakan ya shafi tsaro?
Kaga tsaro wato samar da shi ake, maimakon in ce sayan shi ake, samar da shi ake tsaro. Sannan kuma idan aka ce maka kai ya lalace, gangan jiki zai bi. Abin da ke faruwa a Najeriya balle daga 2015 da farko an dan tsorata cewa za a yi maganin rashawa, saboda gyara Najeriya fa ba mawuyacin abu ba ne. Ka samu shugaban da zai cire san rai ne, kana cire san rai a ɗau hanyar gyara.
Amma shi shugaba shi kadai zai iya wannan abun ko tare da taimakon jama'a su kansu?
Dole a wani ayar Alkur'ani ce yanayin al'umma baya gyaruwa sai sun canza wa kansu wannan yanayin. Wannan ayar Alkur'ani ce kuma ba abin da zai canza ta. Amma kuma samun shugaba na gari shi ma daga cikin al'umman nan ake fitar da shi.
Amma zai ta wani
irin hanyoyin da aka bi wajen kafa gwamnati, kaga ba sai na kira suna ba. Mu duba mu gani, akwai kuɗin rashawa, akwai kuɗin banza da aka kashe wurin kafa gwamnatin nan? Mutane sun ji cewa dole sai sun maida kudinsu, ina magana tun 2015 da irin siyasar da ta faru kafin sannan. Inda kuma na ce maka yadda ake gudanar da siyasar Najeriya, a lokacin da ake samun gwamnoni da za su je su tada rundunan yara masu zaman banza a gari, su ɗauke su haya, su ba su kudin shaye-shaye da kudin makamai don kawai a je a fidda gwani na kansu. A lokacin da gwamnoni ke raya irin waɗannan abubuwan, ba su san cewa zai zo ya haifar ma Najeriya wani babban matsala ba. To waɗannan ne fa aka dinga amfani da su, aka kawo inda ake ciki.
To me amsar Labour Party, wani shiri Labour Party ta yi ta magance wannan cin hanci da rashawa in a ce ku ne da gwamnati?
Na farko abin da na gaya maka shi ne za ka samu shugabanni daga Labour Party. Peter Obi da ne wanda suka cire.
Amma shi ma Peter
ya bar kare. Mun riga mun cire duk wani abin san rai. Duk wani san rai mun riga mun cire shi, mun sadaukar da shi. In ba halaliyan mu ba, ba mu san komai. Kuma Allah da iko, wato ba wai abin alfahari ba, ba abin gadara ba. Wanda da ya mallaki banki tun yana dan shekara 40, kuma har yau ba a ji yana wayo Allah ba, yayi gwamna ya sauka lafiya. Ba wani abun duniya da zai nema yanzu.
Amma ka san shi.
Kaga kamar ni.
Na'am.
Alhamdulillah ina da wadatar zuci. Dan abun da nake da shi alhamdulillah ya ishe ni. Dan inda dai zan zauna ni da iyalaina, alhamdulillah. Yara su je makaranta, ba wani mara lafiya, ba wanda zai dafa hannu a ce ana yi. Wallahi alhamdulillah. Ba abun da nake nema. Ba mu kuma dauko waɗanda suke jira mu samu dan su samu dukiya ba.
To da yake an ce karbukin magaji ya hana na magajiya, su ma waɗanda ake kira 'yan takarar ƙananan jam'iyyu sun yi bayanin yadda suke shirin ceto Najeriya muddin suka ci zaben. Yanzu dai bari in za ku da gefe Halima Abdulrauf da gabatar da wannan babun.
Kimanin jam'iyyu 18 ne za su shiga takara a zaɓukan Najeriya da za a yi a ƙarshen watan nan na Fabrairu. Sai dai jam'iyyu da suka fi shahara su ne guda hudu da ke kan gaba, yayin da sauran jam'iyyun kuma jama'ar ƙasar da dama ba su san su ba, ballantana ma waɗanda suke yi musu takarar shugaban ƙasa. A ɓangaren sauran jam'iyyu da ba a fiye jin ɗuriyarsu ba, suna cewa suna da manyan shirye-shirye da za su aiwatar idan suka samu damar ɗara kankaragar mulki. Ababen da suka fi damun waɗannan 'yan takara na akasarin sauran jam'iyyu su ne matsalar tsaro, ƙarancin sabbin takardun kuɗi da ya sanya 'yan ƙasa cikin wani yanayi kuma da tattalin arziki kuma baya a fannin aikin noma da ilimi da dai sauransu. A cewar 'yan takarar jam'iyyar Action Alliance wato AA Manjo Hamza Al-Mustafa mai ritaya, rashin adalci da ƙin mutunta dokar ƙasa na daga cikin matsaloli da suke yin tarnaƙi ga ci gaban Najeriya.
Inda duk adalci yake, bin tsari da doka yake, doka na Najeriya sashe na hudu ya ba kowane dan Najeriya ƴancinsa. Ɗaya daga cikinsu shine fitar da shi daga kunci ko abin da yake tsoro, kare shi, tallafa masa. To na farko abin da dan muka san ba za mu iya ba mu ba ma fadansa, babban magana anan shine samarwa kasar kuɗi cikin gaggawa. Wannan sirrin mu ne muka boye, yasa muke maganganu da kasuwar duniya akan yanda za mu yi da waɗansu abubuwa kuma bai shafi mai ba. So na biyu shine akwai sabon salo na tsaro. Kan tattalin arziki shine magana wutar lantarki. Akwai wata hikima da muka bullo da ita, to maganar wutar lantarki da tsaro za su kafada da kafada daga abin da muka tasar da. Na biyu shine tallafi ga dukkan bangarori na Najeriya, wato wanda ya shafi mata, matasa. Amma kuma muhimmi anan shine misali mata wanda suke kasuwanci kanana da kuma manoma da masunta, waɗannan su ne wanda za a ba su tallafi kai tsaye. Daga kuma abin da muka san za mu shine mun kirkiro wata hanya da za mu samu kuɗi dala biliyon 74 a wata, kuma a shekara ya zama biliyon 888. To in har za mu samu haka, duk dan Najeriya na yi imani zai alfahari da fasalin da muka fito da shi.
Injiniya Yabagi Yusuf Sani shine dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Action Democratic Party ADP.
Lallai abin da ya kai yanda ya kai, duk da gaskiya ne mamaki nake yi dan ganin nake kaman shi Muhammadu Buhari wannan lokacin da ke ciki, nake ganin kaman lokacin ne ya kamata ya jajirce ya tabbatar cewa ya ba tarihi mai ma'ana. Amma aka tafiya haka yadda ake tafiya din nan, to abu ne wanda yake na dai masa addu'a Allah ya sa ya kama lafiya. Shirin mu shine mu tabbatar cewa ayya ke talauci. Masal da mutane suke ciki shine rashin tabbatar da wato abubuwan da za su kawo arzikin kasar su ci gaba, ma'an kasan su samu walwaha rayuwa kamar yadda ya kamata. Kasar Najeriya Allah ya yi mu kome da ake bukata, biya ma talakawa bukatunsu na yau da kullum, a ce shanin arzikin kasa, shanin zaman lafiya. To a shine yasa aka tanadi
wata jam'iyyar da ita ma ke cikin jerin waɗanda suke fatan za su samu nasara a zaben na ranar 25 ga watan Fabrairu mai dan takarar shugaban ƙasa Kola Abiola ya ce
the cash or the petrol or the lack of security.
A ganin sa, manyan matsaloli da Najeriya ke fuskanta su ne matsalar sauyin kuɗi, ƙarancin man fetur, rashin tsaro da dai sauransu. Inda Kola ya ce idan suka samu nasara za su tunkari dukkan matsalolin ba tare da nuna wariya ba. Shi ma shugaban jam'iyyar ta PRP Falalu Bello ya yi ƙarin bayani.
Aka kafa PRP muka ce mu abin da muke goyon baya shine ƙasa na federalism. Manufarmu yana cikin tsarin mulkinmu, yana cikin ƙudurinmu da muke so mu yi. A ba kowa ga san ƙasar nan. Kafin ma a fara yakin neman zaɓe, wannan na cikin ƙudurinmu. Yanzu ma yana cikin ƙudurinmu. In Allah ya ba mu ma abin da za mu aiwatar kenan, in Allah ya noma. Noma a ƙasar nan dai shi ne ginshiƙin arzikin ƙasarmu. Kusan kashi 40 na arzikin ƙasar akan noma ya dogara. Amma an watsi da noma, me za mu yi? Abin da za mu yi ƙudurinmu shine mu farfaɗo da aikin noma ya kasance duk talaka abin da yake aikatawa zai amfana da shi.
Ɓangare ɗaya kuma ita ma jam'iyyar ADC cewa take yi ta damu sosai kan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, kuma dole a tausayawa 'yan ƙasa saboda yanayin da ake ciki. Ahmad Buhari mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC ya ce
halin da muke ciki a yanzu talakawa suna ji a jikinsu, kuma hali ne na rashin jin daɗi da shiga kuncin rayuwa. Abin a tausayawa talaka ne halin da ake ciki
a yanzu. Dai 'yan Najeriya ne za su yanke hukunci kan jam'iyyar da 'yan takara da suke ganin za su magance ce musu matsaloli, duba da kudirin kowace jam'iyya idan harakan na yin tasiri. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, to yanzu fa mun kai lokacin da ya kamata mu wayi batun tsaro yayin wannan zaben. Don haka bari babban wakilinmu na ɓangaren tsaro Hassan Maina kaina ya shigo.
Yanzu da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da babban zaɓe na ƙasa a Najeriya, babban abin da ke zukatan 'yan ƙasar shine yadda zaben ke zuwa a daidai lokacin da da dama daga cikin sassan Najeriya ke fama da kalubalen tsaro. Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto na ganin akwai matsala.
Maganar zaɓe arewacin Najeriya tun daga arewa maso gabas har arewa maso yamma, ai ita gwamnati ta san cewa akwai wurare waɗanda ba za ta yi zaɓe ba. Yaya za a yi ta shiga ta yi zaɓe waɗannan ƴan bindiga har yanzu suna nan wurarensu mazamninsu inda aka sani kuma suna cin karensu babu baka. Arewa maso yammacin yanki na ƙasa, ai kana gari ka tsaye da kwanan baya ba a yi kwana uku ba zuwa huɗu yadda aka kashe al'umma kusan iye da dari. Wannan mazamni na dan karami shina nan tsakanin Jibiya ainihin hanyar zulmi. Wanga wuri wanda ya shahi ainihin zanwara gehen fakai turji yana nan kuma har gobe shina nan shina cin karen shi babu baka. In kayo Sokoto kayo yammacin Sokoto ainihin Halidu Subu yana nan. Ali Dan Oga yana nan. Lawali Dodo yana nan. In kai gabacin Isa ga su can dan kwaro suna nan. Su Umaru na gona suna nan. Su Kanya ga su dan Bokolo dukan su suna nan da yayyawar su kuma magana ganin kai ma yanzu haka an tare hanya tsakanin gundumin zuwa Isa an dauki mutane. To ina maganar zaɓe shike ga mutanen da ma ba su cikin garuruwan nasu. Waɗannan garuruwan za a zaɓe.
Kanaka na tambayi mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya Hajiya Zainab Aminu ko anya kalubalen tsaron nan ba zai kawo cikas a wannan zaɓe ba?
Jami'an tsaron sun mana alƙawarin tsaron zai inganta kafin lokacin zaɓen. Kamar yadda har kullun hukumar zaɓe take faɗi, aikin mu shine shirya zaɓe da gudanar da shi. Samar da tsaron ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro kafin zaɓen lokacin zaɓen da ma bayan zaɓen.
Kwararru a sha'anin tsaro irin su group captain Sadiq Garba Shehu na cewa wannan zaɓe fa na zuwa ne a daidai lokacin da tsaron ya yi tsaro-tsaro a ƙasar.
Na farko wannan zaɓe ya zo ne a lokacin da yake dama ko ba zaɓen akwai sha'anin rashin tsaro a wurare da yawa a Najeriya. To kaga wannan already akwai shi a ƙasa. Sannan kuma sai ya zama har yanzu akwai 'yan siyasan da ba su yi hankali ba, siyasa ta banga, siyasa na akai ma wannan hari. So kaga da sha'anin tsaro wanda yake kwanci da kuma siyasa wadda ake ta hauka ta 'yan banga wanda bata kau ba, so zai yi wuya jidda ana san hakan zai wuya a gaskiya mu mun kalli gaskiya ka ce wai za a yi zaben nan a cikin lumana a ko ina.
I do want to emphasize the importance of conducting a peaceful election.
Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Afrika uwar gida Molifi ke jaddada muhimmancin gudanar da babban zaben Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana.
To be peaceful.
To shin wani irin shiri rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi domin samar da tsaro? CSP Muyiwa Adejobi shine kakakin 'yan sandan Najeriya.
The police as a leading agency when it comes to election security management.
'Yan sanda a matsayinmu na jagaban kan gaba wurin samar da tsaro yayin zaɓe, tabbas muna da jan aiki. Sannan mun yi shiri da kuma tsare-tsare domin tsare shi wannan zaɓe na shekara ta 2023.
Free and credible elections in Nigeria.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan, yanzu kuma bari mu ji muhimmancin zaɓe ga manyan gobe, wato matasa. Wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta ji ta bakin wasunsu kamar haka.
Sunana Shamsuddin Abdullahi.
Shin zaɓe ma yana da muhimmanci a wajenka?
Tabbas da wani mai hankali ai zaɓe yana da muhimmanci a gurin shi. Zaɓe 'yancinka, ra'ayinka da wanda kuma ka ga ya dace ya cancanta ka zaɓe shi.
Muhammad Kabir, muhimmancin zaɓe a wurina don kare 'yancin kaina da 'yancin ƙasa gabaki ɗaya da kuma al'ummar da za ta zo nan baya.
Sunana Isa Muhammad Lawal.
Muhimmancin zaɓe a wurina shine a samu da shugabanni madagarta wanda za su samu al'umma canji wanda za a samu sauki a cikin rayuwa.
Sunana Iklima Adamu. Aini a yanzu ma ban san muhimmancin zaben da za a yi ba. Ba ma ni da candidate din da nake so da zan zaba as president.
Sunana Muhammad Usman Abdullahi. Ta zabe ake canza shugabanni wanda suka yi wa mutane a san ransu, kuma ta zabe akan iya ƙara jaddada shugaba idan yayi abun kwarai, kuma da zabe talaka suke samun dama ya samu canji ga rayuwarsa.
Na injiniya Usman Rabi Ubala. Wannan lokaci ne da irin yanayi da muke ciki a wannan ƙasa, lokaci ne da yake da cikakken muhimmanci akan kowane lokaci ma da ya kamata mutane su fito su yi zaɓe yanda ya kamata. Kuma lokaci yayi da zamu gane cewa duk inda mutanen jiki suke mu zaɓo su a kowace irin jam'iyya take.
Sunana Fatima Tijjani Muhammad. Zaɓe dai abu ne mai kyau wanda shi ta hanyar shi ne mutane za su yi amfani da damar su da kawo canji. Yana daga cikin duty na duk wani dan ƙasa wanda shekarunsa ya kai.
Sunana Zainab Shaibu Abdullahi. Zabe yana da mahimmanci sosai saboda yanda abubuwa suke tafiya yanzu da katin zaben su ne kai za su yi amfani domin karɓar wa kansu ƴanci.
Sunana Sa'alam ta zabe ne kake da damar ka san canja shugaba, ta zabe ne kake da damar ka zaɓi wanda kake so ya mallake ka, ta zaɓe ne kake amfani da ƙarfinka inda doka ta baka dama.
Sunana Aisha Alizbai. Wato zaɓe a wannan lokaci yana da matukar mahimmanci musamman ma ga talakan ƙasar nan wanda burin shi a kodayaushe bai wuce ya samar da gwamnati mai tausayin shi ba kuma wacce za ta kawo mana cigaba a cikin ƙasar nan.
Sunana Abdullahi Abubakar. Zaɓe dai abu ne mai mahimmanci musamman a yanda al'amura suke tafiya a yanzu a duk duniya, ma ba Afirka ko Najeriya ba. Ta nan ne kaɗai za ka iya zaɓen waɗanda kake tunani kake ma kyakkyawan zato su shugabance ka.
To sunana Sabiu Hussaini Katsina Kofar Dole.
Menene mahimmancin zaɓe a gare ka?
Inda ke cewa zaɓe shi ne ka wakilta wani wanda zai wakilce ka, ya ɗauke maka abin da ya shafi tsaro, lafiya, ilimi, mutunci, akalla a hannu kenan. Muhimmancin yin zaɓe ke.
To shin a ƙasar nan zaɓe yana da muhimmanci?
A da yana da muhimmanci, a yanzu baya da muhimmanci. To saboda haka da kaje kai zaɓen da ko kai dama suna yin selection ne, ba election ake ba a ƙasar.
Sunana Ahmad Muhammad.
Shin zaɓe yana da muhimmanci a wajen ka?
Eh, ta wani bangaren yana da muhimmanci.
To menene muhimmancin sa?
Mutum zai zaɓi shugaba adadi wanda yake so haka. Shine muhimmanci a gare
ni. Muhimmancin fa?
Rashin muhimmancin sa, to kin ga daga abubuwan da yake faruwa a nan Najeriya, amma da talakawa bakin komi ba kan nan.
To su ma ƴan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare sun bayyana ra'ayoyinsu game da zaben da kuma batun bullo da tsarin ba su damar kada ƙuri'a daga waje. Abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe ya je ta bakin su kamar haka.
Na Jafar Jafar dan jarida ne ni, amma yanzu ina gudun hijira a ƙasar Burtaniya. Ina fatan alheri ga ƙasa ta cewa ina so a yi zaɓe cikin lumana, sannan haƙƙi ne ga gwamnati ta tabbatar cewa abin da aka zaɓa shi ɗin ne ya tabbata. Wannan ƙalubale ne ga babban sifitin 'yan sanda na ƙasa da babban darakta janar na wato hukumar tsaro ta farin kaya wato SSS. Ya kamata wato su ma mutanen su ana amfani da su ana murɗe zaɓe a baya duk mun gani ba abin da ba a yi. To ya kamata wannan karan su ma su duba Allah su duba annabi.
Sunana Fauziya Ado ya kasai daga Kano. Yanzu ina zama a Toronto da ke ƙasar Canada, inda nake yin postdoctoral research a York University. Wannan zaɓe na yau ina ganin shi ne wanda 'yan Najeriya ya kamata su fito su zaɓi na gari. Don ina ganin idan ba mu yi dace ba to ƙasar mu kuma sai da ya haƙuri. Ina kira da jama'a kuma su cire ƙabilanci, su duba cancanta, su tuna wahalar da muke sha musamman akan harkar tsaro da tattalin arziki. Su kuma wanda aka zaɓa su ji tsoron Allah, su sauke nauyin da Allah ya dora musu. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari.
Sunana Dr. Yakubu Sani Wudil, kuma ina magana daga nan Dammam, Saudi Arabia. So muna kira ga 'yan uwa musamman wanda suke gida a zaɓi shugabanni wanda za su kawo sauyi na alkhairi a wannan ƙasa tamu.
Kira za ka yi ga hukumomin Najeriya domin kaga sun ba ku dama kuma wato a zaɓe mai zuwa kuma kun kaɗa ƙuri'unku.
Gaskiya wato wannan batu ne mai wato matuƙar mahimmanci duba da yawan 'yan Najeriya da suke ƙasashen duniya. Wato yawan ya kai majalisunmu na ƙasa su duba a yi dokoki ko a gyara dokoki domin su ba da dama mutane su yi zaɓe daga ƙasashen da suke.
Sunana Dr. Muhammad Abdullahi Garba, mazaunin Turkiya ɗan ƙasar Najeriya kuma haifaffen ɗan Borno State. Mu fatanmu shi ne mutanenmu na Najeriya su yi ƙoƙari su zaɓi shugaba na gari wanda zai san mutuncinsu a gaban idon duniya da kuma gaban jama'a.
To masu sauraronmu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye game da zaben na Najeriya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tani gabatarwa da furodusanmu Salamon Abu, da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka don sanin halin da ake ciki game da babban zaben Najeriya. Wassalam.